بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال حدامو أديدي ونرانا تا الحميس خلوق وطن ذو الحجة شكرا تا دو ديادة أديه الأربعين دبقي وان دي 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 أشرين دي وطن مي دو بي دي أشرين دي شدي ميلادية. A wannan majalisi namu da muke karatu cikin kitabu Tauhid na Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, muna cikin babi na babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullahi aw al-Qur'ani aw ar-Rasul, babi da yayin magana akan cewa duk wanda yayi wargi, yayi izgiranci, yayi ba'a da wani abu da a cikin sa akwai ambaton Allah ko Qur'ani ko manzon Allah, yana nufin wato ya fita musulunci. Mun gama wannan babin a wancan sati, sai dai muka tafihi masail ba, za mu kan tafihi masail sai kuma shiga babi da yake na gaba insha Allah ta'ala. Malaki fihi masail, wannan babi akwai masaloli. Al'ula, masalan farko, wa hiya al'azima, ita tafi girma. Anna man hazala bi hadha fa huwa kafir, duk wanda yayi wargi da abinda aka fadan nan, lamarin Ubangiji ko lamarin Qur'ani da shari'an Allah ta'ala, ko kuma shi kansa manzon Allah yake izgilanci da shi, ba huwa kafirun, ga wannan kafiri ne. Wannan mun yi bayani, cikakken bayani kan ya zai zama ya zama kafirin. Duk wanda ya izgilanci da Allah ko izgilanci da manzon Allah ko izgilanci da shari'an Allah ta'ala, to wannan ya faɗa ne da gaske ko ko da wasa, ya sani ko bai sani ba, wannan ya fita musulunci. Ya fita musulunci mutakar dai lokacin da yake faɗar abin, ya san cewa da Allah yake yi ko ya san cewa da manzon Allah yake yi ko kuma ya san cewa da Qur'ani yake yi, ba zai fushe shi ba ya ce shi bai san wannan abin ta daga musulunci ba, koko ko zunubi ne kawai, ko ya san cewa wannan abin babban laifi ne ko bai san babban laifi ba ne, ya fada ma Allah ta'ala irin wannan mummunan alkaba'i, to wannan ya fita musulunci. الثاني يا نبي ان هذا تفسير الايه فيما فعل ذلك كائنا من كان cewa wannan hukuncin da aka ji wannan shine wato fasaran wannan aya a duk wani wanda aikata haka a nan gaba, kowane ne ko shi ya aikata haka, kuma Allah ta'ala cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un wa la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah ta'ala kai tsaye a nan yake ga manna munafikan cewa kun kafirce mu Allah ta'ala bayan da can da imaninku, saboda haka anan ba da yake cewa kowane ne ko dan gidan wane ne, shi kuwa shine ka'idan man kana, kowane ne yayi irin wannan laifin da waɗannan munafikai suka yi a lokacin manzon Allah, Allah ta'ala ya tambaye imaninsu, to shi ma zama irin su, ya zama munafiki, ya kuma ba musulmi ba. Asalika na uku, الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله, بمبانشي تكالن سيغمي دا كما واتو متين يجي نسيحة سبو دا الله دا مدلنسا سبو دا الله دا كما يجي ورم مدلنسا يقيا مش أبن دا أكي بكعتا أسي نشريعة. ما لنا إنا إشارة نئذوا غا شي عوف ابن مالك, عوف ابن مالك دا يجي ونمو نافجي ينا فتن كلمو ينرش كوتا واغا مزان الله دا سحبانسا, sai ya ce masa kadhabta walakinaka munafiq wala ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace kai ƙarya, kai munafiki ne, kuma sai naje na ga manzo Allah. To kaga anan wani sai tsammanin ya ji yayi gulma ko yayi tsegumi, eh wannan tsegumi da ake so, tsegumi da ake so wanda tunda yayi ne saboda nasiha ga Allah da kuma nasiha ga addinin da shari'an manzo Allah, wannan babu wani abu akan wannan ga wanda kasancewa yana yin ta'asa. Kai kake da linjaya da cewa in ka je kai ka faɗa kace ga ina aikata wannan laifi din, za a gyara ko za a hana shi, to wannan babu laifi. Wannan shine al-farqu bainan namima wa bainan nasihati li rasuli, wani ya daga cikin abubuwa guda shida da malamai suka faɗa cewa wannan baya cikin giba, ba yana cewa azzamu laysa bi ghimatin fi sittatin fi mutaballimin wa mu'arrifin wa mu'addiri wal mudhhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al'anata fi izalati munkari. Akwai sabuwa guda shida malamai ke cewa ko ai sai gumi a ranta wannan halataccen gulmace ya halatta ai. Waje na farko shine wanda aka zalunce shi, an zalunce ka ne kace aka zo kace kai wani da azzalimi ne, wannan babu komai dan kai da shi anan ka faɗa mummunan zaluncin da ya maka. Wannan ubangiji ya faɗa a cikin Qur'ani cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Ubangiji ya halatta duk wanda aka zalunta ya faɗo ya fito fili ya ce wani ya zalunce ni, wannan babu komai, wannan babu komai ya daga cikin gulma wani halatacciyar gulma. A banda shi sai kuma mu'arrifin wanda wato aka yi gulmansa saboda a gaya mutane ɗabi'ansa, wani ai wani shi kaza ne, misali a ce wato ina ne gidan kuturu ko ina ne gidan burgu, ba zai ji daɗin wannan maganar ba wataƙila. To amma in ya zama ba za a iya faɗa ba, dole sai ba za a iya fahimta shi ba sai an faɗa wannan maganar. To ba wannan ba an faɗa ita da abubuwan nashi ba, an faɗa ita da ta'arifi saboda shi a sansa. Da yawa daga cikin malaman hadisi sun yi irin wannan. Za ka ga wani lokaci marwaci ne sai a ce a kira shi da al'arat gurgu, marwaci ne a ɗauko wani suna a gaya masa, saboda me? Saboda in wataƙila in aka faɗa sunansa zai zama akwai wani makalici kuma mai irin sunansa kuma unguwarsu ɗaya. To dole a ce mai ɗan hannu, dole a ce mai kuturu, dole a ce gurgu, saboda ba za a gane ba, ba za a gane ba. Saboda haka duk wannan ya zama ta'arifi, ko a kasuwanci ma ana haka, za a ga wani yana da wani suna wanda a zahiri za a ga a farko al'amari ba ya yana so ba, to amma saboda sunan ya riga ya bi shi, kuma idan aka ce ba za a faɗi wannan sunan ba, to za a je a tike zuwa ga wani a dangana da wani shagon da ba shagon shi ba. Saboda haka shi ya yarda a faɗi wannan sunan, wannan shine mu'arrif. Sai muhazzir. Muhazzir shine wanda yazo yana gargadi, yanzu yana gargaɗi a kan wani azzalimi ko kuma wani aure za a yi, ka ce ta ce maka za ta aure wani, sai ce wa za ki aura, ta ce wani, ce wani kai wani fa wani na huɗa da shi, wani marwaci ne ko wani yana dukan mata. Wannan dan an faɗa wannan ɗabi'an tasa a wajen a bayan gidansa, nan ba za a ce an yi mishi gulma, an yi tsegumi, an faɗa abin da ba a so ba, saboda an faɗa ne saboda a yi. Saboda wato a yi tahaziri, a yi gargaɗi daga zaluncinsa, ko a yi gargaɗi daga wani abin da za a iya kulla, ko an kulla kuma za a samu alkhairi ba. Wal mudhhirin fisqan, malamai suna ce daga cikin ko abin da yake ya halatta in aka gulmansa ba komai, shine wanda wato ya sanar da alfarmansa, ya dan marisa ne kuma yakan dawo anguwa da tunugiyarsa a hannu. To wannan ba komai in aka zaka ce ai dan shashayi ne wannan, wani ai dan shashayi ne wannan, ba ya komai ba. Dan an ce dan wato aka zo ana tattaunawa aka ce wani wani dan shashayen nan, wannan ba kai komai ba, saboda ai da ba yana bayyana da fasikancin nasa, yana bayyana da fasikancin nasa. Wal mudhhirin fisqan, duk wani wanda yazo yana bayyana da fasikancin sa, to wannan babu komai. Wa mustaftin haka zalika, wanda yazo neman fatawa, ya zo neman fatawa, ya zo neman a ba shi shawara, shine kamar yadda muka faɗa mu'ul muhaddid, shi ma zai iya tabbakuwa akan sa. Ta zo tana neman shawaran ka, ko wani ya zo yana neman shawara ka akan cewa ina son mu kulla cinikayya yayin ni da wani ya kake gani kai kafi ni sanin shi, sai ce kai wannan nan sai kace wannan nan kai kana ganin gaskiya bai kamata a kulla wannan cinikin da shi ba. Muna magana inda wato gulma take ta halatta, in aka yi gulma a wannan waje zai zama kamar an yi nasiha ne. Daga inda malamai suke magana shi ne mustaftin, wanda zai yana neman fatawa, kamar mace ta je tana neman fatawa akan mijinta, ba ta da lafiya, dole sai ta je asibiti wani wanda yake likita ne, ba mijinta ba ne, ba kuma dan uwanta bane ya duba idan nata ko ya duba jikinta ko wani abu, kawai bane ya ce shi ba ta shi ba ta je ba. To wannan babu laifi ta je ta kai karan shi, wannan ita je ta neman fitawa ne, abinda ya halatta ko bai halatta ba, wannan babu laifi in aka yaka. Sannan kuma shine na shida shine abinda shi wannan Auf ibn Malik yayi. Auf ibn Malik shine man talaba al'anta fi izalati munkari, wanda ya je neman taimako a taimaka masa wajen a jiki da jiki a hada karfi da karfe wajen wani munkari a ji a tunkuɗe shi. Kaga anan ai ya ga munafikai suna nema su yaɗa munafuncinsu ne a cikin dandazon musulmai, munkari sai su yaɗa. Kankace kwabo sai ga wasu daga cikin masu rauna na zuciya sun bi su, saboda shi sai ya je ya kai ƙara wajen manzon Allah saboda a gusar da munkarinsu, a gusar da mummunan ta'adarsu. Saboda babu laifi idan wani ya zo ya ga wasu mutane suna wasu baɗala, ko suna shaye-shaye, ko suna sare-sare, ko suna wato za su kashe junansu, sai aka yi wofu aka tsaya gaya muku kuma, to wannan ya riga san shi ba zai iya tunkuɗe wannan munkarin ba sai in ya je ya nemi taimako. Saboda wannan ya diya daga cikin abin da malamai suka ce babu komi idan aka ce za a yi tsegumi a irin waɗannan abubuwa guda shida. To sai babi malai ce babu kaulin Allah ta'ala wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatuhu la yaqulanna hadha li al-aya qala mujahid hadha bi'amali wa ana mahququn bihi wa qala ibn abbas yuridu min 'indi wa qawlihi inna ma utituhu 'ala 'ilmin 'indi qala qatada 'ala 'ilmin minni biwujuhi al-makasib wa qala akharuna 'ala 'ilmin min Allah wa وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على الشرف. قال يا شيخ وانا بابكما باب فدم الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي باواني وبنجدي يا لن أنا متى رحمة لقو جنسة وبنجدي يا باش رحمة يا باش نئمة bayan da can yayi fama da wasu abubuwa wanda ba ne wato wani kama jika ko kuma wasu daga cikin dangogon bakin ciki, daga baya bayan ubangiji ya bashi rahama ya bashi ni'ima sai ya ce wannan ni'imar tawa ce, wannan ni'imar saboda na cancanta ne, saboda lallai wani aiki na yi ko gumi na ne ko saboda wani matsayi da nake da shi wajen ubangiji, yau kai mai da lamarin zuwa wajen Allah ta'ala, Allah ta'ala shi ya bashi ni'ima din sai je mai da lamarin zuwa ga kokarinsa ko kuma mai da lamarin zuwa ga matsayinsa a wajen ubangiji, wanda wannan babban laifi ne za ta iya kai mutum ya fita musulunci gwargwadon yadda abin ya zauni a zuciya. Qala mujahid sai mujahid yace hadha bi amali wa ana mahququn bihi, abinda Allah ta'ala anan yake magana hikaya da yake yi labari da yake bayarwa wannan bawan Allah shine yana cewa na samu wannan rahmar ne saboda aiki na, kuma wato ni ne na ji na wajabta maka wannan aikin wannan ni'imar, wannan ni'imar ba ubangiji ne bani ba, ni ne na ji na zunkudo maka na wannan ni'imar. Qala ibn Abbas shi Abdullahi ibn Abbas yace yuridu min 'indi, yana nufin wannan an samu wannan ni'imar ne hawhawan dukiya da na samu da sauransu daga waje na. Malai yace wa qawlihi da kuma fadan Allah ta'ala yana ba da labarin Qaruna innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi, lallai an bani wannan abin da aka bani na dukiya saboda wani ilimi da nake da shi a wajena. Qala Qatada, Qatada yace ala ilmin minni bi wujuhil makasib, saboda ina da ilimi na yanda ake kasuwanci, ake shuka wato ake wato dangwala biyar ta zama ashirin, na san haka ne shine ubangiji shine yasa wato na sami wannan dukiya da. Wa qala akharuna, wasu kuma wanda ba Qatada ba kamar as-Suddi kenan, yace ala ilmin min Allah anni lahu ahl, saboda wato Allah ta'ala ya bani wannan ne saboda wani matsayi, saboda abinda ubangiji ya sani cewa ina cancanta, ina da matsayi a wajensa, saboda haka na cancanta da wannan matsayi wannan kuɗi da ya bani. Shi Qatada ya fassara abin da kokari, shi kuma as-Suddi ya fassara abin da wato matsayi a wajen ubangiji da shi yake da awancin cewa yana da shi, wanda duka wannan babu cinkaro da juna. Wa hadha ma'na qawli mujahid, kuma wannan ma'anar maganar Suddi ita ce ma'anar fadin mujahid, utituhu ala sharaf, ubangiji ya bani wannan ne saboda wato wani matsayi da wani wato girman sha'ani da nake da shi a wajensa shine sharaf. Wannan babu wannan wato ayoyi da malai ya kawo mana dukkan su idan zamu lura suna kai kawo ne zuwa ga abu daya, wani bawa ne ubangiji ya bashi ni'ima sai ya koma yana danganta ni'iman da ubangiji ya bashi da ko kokarinsa da ko kuma matsayinsa da yake da shi wajen ubangiji. Saboda haka malam anan ya yi wannan babi ne saboda ya bayyana ma mai karatu cewa duk abin da za ka gani ubangiji ya baka na ni'ima, to wannan falalansa ce, kyautatawansa ce, kuma rahamarsa ce. amma ba wai kawai ka je kai ne kaje kasan kudu ka wajarta ma kanka dole sai uban sai ubangiji ya baka wannan ba ba dole wannan ba dole bane kana iya yin addu'an ubangiji ya ji ka kuma zai ya amsa amma kuma ki baka a lokacin amma tunda ya baka a lokacin wannan ba wai zafin addu'an ka ne yasa dole dole sai ya baka ba kaman ka takura shi ga dai shi je ka gashi gashi in baka ba zaka bar ni umuta ba ubangiji ba wannan alƙawarin sa shi ubangiji ba wannan a cikin yanda yake ba abin tambayi dai yayin da kaga ya ba bawa abu to ya bashi ne ba dan ya masa dole ba ya bashi ne saboda falalarsa da rahamansa wannan ko ababin rayuwa ko ababin shari'a duka ba wanda babu shari'a zai shiga aljanna da tsagwaran aikin sa sai zai shiga sanadiyan aikin sa amma dai ba da tsagwaran aikin sa ba wannan shi kashi manzo Allah ya faɗi wannan a cikin hadisi cewa lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna babu wani wanda a cikin ku aikin sa zuriyan za ta shiga da shi aljanna suka ce har kai sai ce hanni face kawai ubangiji ya libin da rahamarsa ne wato da rahama ce za mu shiga aljanna ba wai da tsagwaran aikin mu ba na'am sai mun yi aiki ko yaya dai amma ninninka da ubangiji zai mana ya kuma fifita ladan ya rauye ladan mu ya kuma kauda kai daga kusurin mu wato gazawan mu da kuma ɗekashewan mu ya shiga da mu aljanna a wannan kaga wannan da rahamarsa ce to ita ma haka a rayuwa take bangaren rayuwa samun kuɗi samun ni'ima samun arziki wannan wajibi ne wato mutum ya dinga jin cewa ba wai kokarinsa ne kawai ubangiji ya bashi wannan abin ba ya dinga jin cewa wato abin da ya samu na ni'ima ya samu ne saboda kyautayi da ubangiji yake da shi da kuma ni'imarsa da kuma rahamarsa amma ba kawai zuriyan wato kokarinsa ko kuma wani matsayi da yake da shi wajen ubangiji ba yace ai dole a ba mu saboda mu na Allah ne a'a wannan a daina wannan magana in kana nufin kai na Allah ne saboda ka roƙe shi kuma kai din ba wanda zaka je sai wurin Allah ta'ala ta wannan ba laifi amma kana nufin cewa saboda matsayinka ka fi gaban ubangiji kai addu'a yace ba zai baka a lokacin ba to wannan kaga ba haka bane shi yasa anan ma da ya kawo ya zo da wannan wato babi a haka ina ganin kamar ana wayan tana wannan ko kamar wayan tana saboda haka dai malam ya yi mana wannan babi da ya nuna mana cewa wato abinda bayi yake yi ma Allah ta'ala na butulci cewa duk abinda ya ba su ni'ima su ce wa na ƙoƙarinsu ne ko kuma sai saboda wani matsayi da suke da shi wajen ubangiji ya ce wannan shirka ne a wajen Allah ta'ala shirka ko dai karamin shirka karamar shirka ko babbar shirka za ta iya zama babba kamar yadda za mu zo mu bayani za ka iya zama karamar shirka a koyaya yadda mutum zai rika jin cewa shi kullum yana kallon sababi ne baya ganin wane ne ya koro mishi asalin sababin wani lokaci galibi muka tsaya mu ta karkare akan sanadiyya kuma ba mu ganin wane ne ya je ya zuciya na hannunsa ya karkato da zuciyar shi sanadiyya din sai kawai ka gawa ke baka arziki ba za ka gaiwa ya je karkato da zuciyarsa ya baka arzikin ba mala ya ka fara kawo ayan farko ta suratul fussilat cewa wala idza zaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masatuhu la yaqulanna hadha li idan muka dandana masa rahama daga wajen mu bayan da can yayi fama shikenan sai ya koma cewa wannan abin da aka bani wannan ni'imar ta wace ni ne na wajabta ma kaina wannan ni'ima din ta zama wajibi ne dole sai na same ta saboda me saboda kokarina ko saboda matsayina wannan aya ta zo a bigire malam bai karasa ba amma wata kila karasa ayan za ta taimake mu wajen fahimta musamman saboda a can karshe ubangiji yayi magana cewa wannan dabi'a ce ta kafirai Allah ta'ala ayan yana cewa in azqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masatuhu la yaqulanna hadha li وما أظن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أنا أبن ديكي فناشيني وانا أبن دي أبنجي ياباني نئما نند أبنجي ياباني وانا رحبا تاسا وانا تاوتي كما بانا الأماني ينزو دنيا لا أتاري إتا ثم الأكا ذن شكا بدا جن شن دنيا تارد إنكي وما أظن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى كما دا ذن كما وجن أبنجي دينا تند دي أياباني أدنيا to wannan yana nuni akan cewa ina da matsayi wajen sa kenan ko da na kuma ba zan samu ko abin da ya mafi wannan kyawu to kaga dai a hada abin biyu na farko ne yana kallon kokarinsa na biyu kuma yana kallon cewa shi ni'imar da aka baki saboda wani matsayi ne da yake da shi wajen ubangiji sai ubangiji ya rufe cewa falannabbi an alladhina kafaru bima amilu walanudhiqannahum min adhabin ghalib wace wallahi ko za mu ba kafirai labarin abin da suka aikata kuma zamu danna musu daga cikin azaba wanda yake gwagwaba mai kauri zamu ninka musu azaba mai radadi. Ka kun ga nan Allah ta'ala sai ya bada labarin cewa wannan aiki ake na kafirai ba ake na musulmai ba, saboda wai dan mu fahimci cewa wannan kaga aiki ne zamu ga kaman yana sauki, amma ubangiji sai ya nuna cewa wanda ya aikin ya kafirta, saboda me? Saboda dalilai da zamu zo mu fada a gaba. Allah da ya ji can gaba sai ƙara fada cewa wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza masahu sharru fadudu 'ayn 'arid. Da ma haka dan adam yake, idan muka je muka yi mishi ni'ima sai ya kauce ya nesanta sasanninsa, yana cewa wato wannan ni'ima na same ta ne saboda ƙoƙarina, saboda ni ina da matsayi. Amma idan da wani shari zai same shi ba zai ga cewa to aiki na ya jawo mun ba, zai koma ne ta addu'a faɗa addu'a, yana cewa ubangiji ya cire mishi wannan. Amma ba zai yayin da ni'imar ta same shi kuma ba zai koma, kuma yana jin cewa wannan ni'imar ubangiji ne ya bashi ba akwai ƙoƙarinsa ne kaɗai ba. To nan faɗin Allah ta'ala hadali cewa da yi wannan shi wannan bawan Allah da yake cewa wannan ni'ima da ubangiji ya mun tawa ce, abinda yake magana to na samu ne kokari na da wato zafin nema na, saboda haka abin sai zama wajibi a waje na. Shi yasa nan ya kawo magana mujahid ibn jabr mala yace hadha bi amali wa ana mahququn bihi, yace mujahid ya ce wannan da aiki na ne na same shi, kuma ni na je na zunkudo mu kai na zama wajibi sai na samu wannan wato istahaqahu daga alhaqu, wato yayi bai da shi ya zama wajibi, istawjabtuhu wujuban. Wannan Imam Tabari da shi da waninsa suka fitar da wannan ruwaya da malam ya kawo ruwayar Mujahid ta hanyar Warqa al-Yashkuri daga Ibn Abi Najih daga Mujahid. Malam ya ce wa qala Ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas ya ce hadha li, anan da ya faɗa wannan aya yuridu min indi, yana nufin wannan daga waje na ne, daga aiki na. Na ta kokari in samu inda ina malam ya dauko wannan magana ta Abdullahi dan Abbas, to dai ban mai tsawata bincike ba, amma dai ban same ta a cikin littafin wanda sai kurkusa ba. Amma akwai wanda suke tahqiqi littafin At-Tawhid bi Sharh Kitab At-Tawhid na Salih al-Sheikh, sun faɗa kan cewa Ibn al-Qayyim ya kawo wannan maganar a cikin Shifaul Aqid din sa. Banda wannan fasan da malamai suka yi na cewa da malamai ya kawo hadali, to akwai ma Ibn Jurayj Ibn al-Mundhir ya kawo da sanadin sa, yace wala in azaqnahu rahmatan minna, wato shine ubangiji lokacin da ya kubutar da shi daga abin da ya dame shi, da can wani abu ya dame shi yana ta kuka cewa ubangiji a cire mana wannan abin da ya dame mu, to da kuma ubangiji ya cire mishi ya kubutar da shi lafiyar da shi daga wannan cutar, shikenan sai ya koma yana jin cewa wannan da kuma kokarinsa ne da sanin maganinsa ne da kaza da kaza, saboda tashi da yini mai koyon mai lamarin zuwa wajen Allah ta'ala. To nan me yasa ubangiji a wannan aya ya faɗi cewa wannan aiki da aka yi aiki na kafirai, falan nabbi anna alladhina kafaru bima amilu walnuziqannakum min adhabin qalid, me yasa ubangiji ya faɗa cewa zamu bada kafirai abinda suka aikata, kuma zamu dandana musu azaba mai tsanani da gwagwaba kuma. Saboda wato abu biyu ne ya faru, dama danganta ni'ima ga mutum, ya danganta ni'ima ga wani Allah ta'ala maimakon mai danganta zuwa ga Allah ta'ala iri biyu ne, ko dai danganta zuwa ga kaddihi wa ijtihadihi, ya danganta abin zuwa ga kokarinsa shi da kuma zafin nemansa. Yanzu kaga ya danganta abin ne zuwa ga aiki sanadi, zuwa ga sababi, wannan shi ne abin da ya danganta zuwa gare shi, maimakon ya daga kai ya kalli wanda shi ya karkaɗo masa sanadiyyar, sai kuma ya daina kallon shi wanda ya karkaɗo sanadiyyar musabbib, ya daga kallon sanadi, in wani arziki ne wani ya bashi sai ya daina kallon ubangiji shi da ya karkaɗo zuciya wannan bawan Allah ya bashi, sai ya koma yana kallon shi wannan sanadin. Idan shugabanci ne sai ya daina kallon cewa ubangiji shi ne zai gyara mana, sai ya koma kuma yana kallon shi waye ne idan ya zaɓa, kuma kawai shi kaɗai zai iya kawo nan gyara ɗin. To wannan shi ne abin da kuma ubangiji baya so, ka dinga kallon sanadi, ba wani kallon sanadi ba, wannan sanadi ai dole a yi al'akamu bil asbab, ya daga cikin tawakkali wannan, ka yi riƙo da sababi, kuma wani sanadiyan wanda ya zama ɗan tsakiya wanda ubangiji shi ya tuƙo shi ya baka arziki ko ni'iman da ka samu, to wannan ba wajibi ka gode mishi. La shukrullah man la shukrun nas, wanda bai gode ma mutane to ba zai gode ma Allah ba. To amma shi abin da ubangiji baya so shine zama wannan shine kololuwan ganin ka, ka daina kallon shi cewa ubangiji shi ya baka wannan, kana ganin kawai zafin neman ka ne yanzu, kana ganin wannan saboda kai ka san kasuwanci ne, saboda ka sa yaran ka ne sun yi lesson a wajen kasuwa ko ka horar da su, ko kuma saboda ka sa su a jam class sun yi jam sun yi waye, saboda kokarin su ya jawo musu wannan, kawai ka daina kallon cewa ubangiji kuma ya bushe ya bude musu kwakwalwa, ubangiji shi ya musu tawfiki, shi ubangiji ya sa musu natsuwa lokacin jarabawan ba su rude ba, ka daina kallon wannan, ka daina kallon kawai wannan aiki da kai ma yaran to wannan kuma kaga wannan ai ma Ubangiji shirka a rububiyya a aikin sa, shi da Ubangiji shi yake ba da ni'ima din, maimakon kallon wannan ni'iman da ya bude musu na kwakwalwa, shikenan sai ka koma kuma kana wato kallon wannan kokari da kai na wurin ka gida yaran ka. Saboda haka wannan ya zama shirka ne a babin rububiyya, bi shirka wato a babin aikin Ubangiji. To wannan kuma shi kansa kaga shirka ne a babin rububiyya. In aka yi irin wannan shirkan ma Allah ta'ala, to zai in ya zaune a zuciya, zama mutum ya daina kallon shi aikin Ubangiji, ya kuma yana kallon wannan kokarin ne kawai shi daya da wanda yayi, to wannan zai fitar da shi daga musulunci. Abinda muka sha faɗa a sauran katukan mu a baya. Nau'i na biyu na danganta ma mutum, ya danganta ma kansa wato ni'imar da Ubangiji ya ba shi, ko ya danganta ma Ubangiji ni'imar, shine ya riga ganin a'a ba kokarinsa bane, yanzu yana ganin cewa fallasa da yake da shi da matsayinsa da iliminsa da kuma wato iya jagorancinsa da kuma matsayinsa da yake da shi don Ubangiji, sai yake ganin Ubangiji da ya ga wannan da matsayi sai ya ba shi, wannan kuma da bai da matsayi sai kuma ya ba shi, kai ma Ubangiji irin wannan mummunan awa. To wannan kaga idafatu ni'ma ila fadlihi wa khususiyatihi inda Allah ta'ala kenan, wato ya danganta ni'imar zuwa ga fadalarsa a wajen Ubangiji. Shi kuma wannan abin da yake jawowa shine wato tarafu'i da ta'ali ala Allah, zai kuma dan adam ya zama yana da jin cewa shi ya wani isa ne a wajen Ubangiji, yana da wani matsayin da Ubangiji ba zai iya ce masa a'a ba, shine tarafu' wa ta'ali ala Allah ta'ala. To shi kuma wannan in ya zaune to ya ma kuma farkon tsanani, saboda shi idan yayin da bawa ya riga jin cewa shi abinda Ubangiji ya bashi na ni'ima, wannan wajibi sai an bashi, kuma in ba a bashi bai ce dan me ba a bani ba saboda ina gani ina da kaza. To wannan idan ya zaure a zuciya yana tunkuɗa mutum zuwa kafirci ne na girman kai da kuma ƙi, wato yaji Ubangiji ya ce mishi ya abu sai ƙi, shine kufrul istikbari wal iba, irin kafircin da Iblis yayi a bawa sakbara, sai ya riƙa yi Ubangiji girman kai yayin da Ubangiji ya bashi umarni, shikenan sai ya ga ba zai ba. Wannan za ka ga da yawa kafirai wanda suka jagorin kafirai aita haka suke, za ka ga suna jin cewa ne ya za a mu tsaya mu buwa ne, alhali mun muna da matsayi suna ganin cewa matsayinsu a wajen Ubangiji ya wuce gaban a aiko musu wani kuma su tsaya su rawa nan wani. To wannan shi irin wannan mutum ya dinga danganta samun ni'ima da matsayinsu a wajen Ubangiji, shi kuma abin da yake jawowa kenan, zai jawo masa kafirci ne na girman kai da kuma kin abin da Ubangiji ya ba shi umarni da kuma kin ya karbi sakon annabawansa da ya aiko alaihi salatu wassalam. Saboda haka wannan shi yasa annabi Allah ta'ala ya ambaci kafirci, saboda haka yaushe ne mutum yake zama kafiri, shine a lokacin da in ya zama ya wato yaji kallon ni'imar da Ubangiji ya masa, sai zuciyarsa ta zama ta tsananta da kallon sanadiyya kadai. In mun dauki ma'anar farko, ya zama shi ya ma daina kallon Ubangiji, ya kuma yana kallon kawai shi wannan kokarin nasa ne, kawai ya je ya kawo mishi wannan zafin ne masa, ya kawo masa samu, ya zama din gurgu a rayuwarsa, ba ma ya kallon shi, ba ya kallon wato abinda Ubangiji ya masa, kawai duk abinda ya samu gani yake kokarinsa ne. To wani abin ya zama din gurgu, baya ma halatu da ikon Ubangiji a kansa, to wannan fitaye daga musulunci, ya zama kololuwan ganinsa kawai shi ne kawai abinda wato kokarinsa ya haifar masa da shi. To wannan fitaye daga musulunci, kamar yadda malamai suka faɗa, wannan shirka ne a babin rububiyya. Annabi kuma shi ne wato idan ya riƙa jin cewa shi kokarinsa ne ya kawo masa wannan wato ba kokarinsa ba, matsayinsa a wajen Ubangiji shi ne ya kawo masa, kamar yadda shi wancan kafirin ya ce wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu al-husna, inna koma wajen Ubangiji ma tunda ni mai matsayi ne a duniya, to ina da matsayi a wajensa, Ubangiji zai bani. Idan mutum ya koma yana yi ma Ubangiji irin wannan idan Ubangiji ya koma daga baya yana yi ma kansa irin wannan, yana mu'amala da Ubangiji da irin wannan, yana ganin saboda matsayinsa ne Ubangiji ya bashi, to wannan zai sanya masa daga baya ya koma yana yin girman kai da abinda Ubangiji ya bashi umarni. Da abinda Ubangiji ya bashi umarni, shari'o'insa ko abinda wani mai da'awa ya zaina mishi da'awa, yana gaya mishi dokan Allah ta'ala, sai shi ba zai karba ba, dan me zai karba, ai shi yana matsayi a wajen Ubangiji, saboda haka matsayinsa ya wuce gaban ya karbi umarnin da Ubangiji ya faɗa a harshen manzanninsa ko a harshen masu da'awa. Saboda haka shi ma wannan malamai suka ce idan wannan ya zaune a zuciyarsa, to zai zama ya fita daga cikin musulunci. Amma ko idan wani lokaci zai danganta ma Ubangiji, wani lokaci ya danganta ma ƙoƙarinsa, wani lokaci ya karɓi abin da masu da'awa suka faɗa masa cewa Ubangiji ya ce kaza, sai ya karɓa da ƙasƙantar da kai, wani lokaci kuma ya karɓa ɗan girman kansa. To wannan bai fi musulunci ba, yana da cikin kabira min kabira irin zunubi, ana da ji mishi tsoro kada ya fara irin wannan mummunan alkaba'i. Amma dai wannan bai fi musulunci ba, in ji malamai. Nan abinda Allah ta'ala ana yake bada labarin shi wannan bawan Allah, cewa walai na abaqnahu rahmatan minna la yaqulanna hadha li, cewa idan muka walai na abaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masatahu la yaqulanna hadha li, cewa dai wannan wato da kokari na ne ko kuma daga matsayi na ne da nake da shi dan Ubangiji, wala lamu lamu laftisas ake kiranta, lamu laftisas wato ni gani ne ni kadai ko bayan wani na, ni ma me yasa na samu saboda nayi ne naje na aiki na wajabta ma kaina saboda ko kuma saboda kokarin da nake da shi. Yana magana cewa Ubangiji ya yaje da abin da nake yi ne, saboda haka ya kuma yaje da abin da nake akai na kin imani da masu da'awa, kin imani da kaddaran Ubangiji, kin imani da wato ni'imar Ubangiji. Don haka lisanul hali yake faɗa, lisanul hali ɗinsa yake faɗa. Domin yayin da ya ce shi hadali, abin da yake magana shine Ubangiji ya yarda da abin da yake a kai, baya bukatar wani ya zo gyara mishi. Kaga in haka ne, haka ne, to kaga zai kafince duk wani abin da aka zo ana gaya mishi kenan, sai dan ba zai karbi duk wani wanda yana gaya mishi cewa Allah ta'ala ya ce ba. To sai malai ya ci gaba da ƙara kawo mana aya makamancin wannan, shine da zuwa cikin suratul qasas, maganan qaruna. Qaruna yana cewa inna ma utitu ala ilmin indi, wannan abin da na samu na dukiya Allah ta'ala ya bani wannan ne saboda abinda nake da shi na ilimi, saboda abinda nake da shi na ilimi na sanin yaya zan je in nemi kwandala, da kuma abinda nake da shi na matsayi a wajen Ubangiji. Wato anan kamar yana faɗan cewa tunda har Allah ta'ala ya bani kuɗi, kuɗin da yafi na annabi Musa da shi da ire-irensa masu da'awan cewa in zo in bi Allah ta'ala, to ko na koma wajen Ubangiji ai saboda matsayi na ya bani, saboda haka ni na ma fi matsayi ba zan karɓa. Ba zan karɓi abin da annabi Musa ya zo da shi ba kenan. To kaga yanzu wannan ya zama kafiri, dama wannan shi ne abin da ake magana. Duk wanda ya zama yana ganin cewa saboda wani matsayinsa ne Ubangiji ya bashi abu, ba wai karamci ne da kyautatawa da kyautayi da rahama da ni'ima Ubangiji ya masa ba, to wannan zai sanya ya koma yana daga ma Ubangiji kan kansa. To da yayin da kuma Ubangiji ya yi mishi aiki ya ce kai imani da wani, to zai karɓa ba, zai yi at-ta'ali, zai yi al-istikbar, zai yi al-iba, zai kuma yi at-tarafu ala Allah ta'ala. Allah ta'ala malai ya kawo aya a gutsire, yace inna ma uritu ala ilmin indi, idan kana son ka fahimci cikakken ma'anar wannan ayan, wata kila mu karanta ayan baki daya. Allah ta'ala sai Qasas yana bada labarin cewa inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim, lalle qaruna ya daga cikin mutanen Musa, fa baga alaihim, shikenan sai ya zama ya nuna wato wani isa a kansu, yana ganin cewa shi wani isa shi ne a kansu. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين, يعني متى الناس سكتي مثلا لا تفرح كتم أبنجي فارية كدينا مثلا فارية وأنا فارين دقتي كنا يمنا فارية كنا عندنا تيوا كنا دمتين وجم أبنجي تو كدينا يسا إن الله لا يحب الفرحين أبنجي بايا سما سفارية بايا سما سك أفافا سوسنا عندنا تيوا قو أنا سو كوبا سو قو أنا سو كوبا سو دين سامة كذا لله إن أكدي ai mun riga mun gama lissafin wannan zaɓen, ana zuwa 27 mun riga mun ci mun gama misali. Wannan kaga fariya ne suke ma Ubangiji, wanda ya san addini ba zai ma Ubangiji haka ba, wannan ɗabi'a ce kuma ta kafirai. La tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al akhirah wa la tansa nasibaka min ad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabqil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Saka ci gaba da gaya masa cewa ka je abinda Ubangiji ya baka, to ka nema ta hanyar wannan, ka nema gidan lahiranka da shi, kar ka manta da rabanka na duniya, ka je ka nema rabon duniya, ba hana ka ba, ka je ka nema, amma dai kar ka yi dagawa a ban kasa, ka kyautata yanda Ubangiji ya kyautata maka. Shi kaga abinda Ubangiji ya bashi na dukiya kyautatawa ne, ba kawai zafin nemansa ba. In zafin nema ne a duniya, za ka ga akwai wanda sun fi dangwata zafin nema tun a tarihinsu har zuwa yanzu, to akwai wanda ma nemansa shi shekarun nemansa ba shekarun dangwatan nema shi, amma Ubangiji bai bashi ba. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabqil fasada fil ard, kar ka je ka nemi ka bidi banna a ban kasa. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, Allah ta'ala baya son mabannata, to anan ne shine shi kuma sai da ya tashi ba su amsa ya kai ya saduda ya karbi mai da'awa yayin da yake kiran su zuwa ga Allah ta'ala sai ce qala inna ma uritu ala ilmin indi ci an bani saboda wani ilimi da nake da shi a wajena saboda ilimi ne ilimi na ne yaje wajen ta mun wannan ilimi na ilimi abu biyu ilimi saboda waina ya sanya ake neman kudi to kuma wannan zafin nema kamar yadda muka faɗa yanzu kaga baya kawo samu wannan sai ubangiji ya ga dama ilimi na biyu kuma saboda wato saboda abinda ubangiji ya sani na matsayi na a wajensa kaga yamma ubangiji ƙarya kuma gashi wannan ya hana shi imani da da'i Allah wanda yanzu yana kira shi zuwa ga Allah ta'ala shi Allah ta'ala nan take ya bashi amsa ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jam'a Allah yake cewa ashe bai sani ba da can ubangiji gabaninsa da can gabaninsa ubangiji ya halaka karnuka masu yawa ya halaka wanda suka fi shi karfi kuma suka fi tara kudi ashe kaga mutane kamar da suke fada ba za a iya samu wanda ya fi karfin kudi a yanzu sai dai zai wahala ne amma dai za a iya samu duk wannan masu inda kake gani ka ce na civil gate da su waye da sauransu sun Elon Musk da wanda kudin su ba za ka hada su da kudin karuna ba amma wannan yana nuna za mu kore mu ce ba zai faru ba wannan yau ubangiji ya fada a baya cewa akwai wanda suka taɓa kansa kudi ba awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jam'a wanda suka fi shi karfi ko suka fi shi tara kudi to abinda kuma iya faruwa a baya zai iya faruwa a gaba wato iko ne ubangiji bai wace ta ubangiji Allah ce wala yasalu an dhunubihim al-mujrimun amma da ubangiji suka mishi afafa ya halakar da su to ba ma a tambaye mujrimai akan zunubin su ba me yasa kuke kaza a wai ko suna da wani uzuri ubangiji kawai ya halakar da su baki daya ubangiji suka bar da labarin sa cewa fa kharaja ala qaumi fi zinati ya fita cikin mutanansa a cikin halin kawansa ya qala alladhina yuridu al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu la dhuhabun 'azim sai jahilai wanda kuma galibi mutane har yanzu a wannan dabi'an suke suka koma suna cewa wanda su yanda rayuwar duniya ce ta dame su wanda in sun koma yanzu har biki za ka talaka in ya koma bikin sa zai ce biki inna mala'un qasa don an yi wata an feke an ayi wani wato fitsara ne a wajen luncheon din su ko partin su da suke na biki shi wata kaza ce zai kai irin wannan in ya zo wucewa cikin wato wasu karauka haka masu ban sha'awa haka wasu na raka shi an mishi wato sarin ko an mishi wani convoy ko wani abu sai kuma shi wannan abu yana ba sha'awa yana cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma mu ma abinda aka ba wani dai mu a bamu innahu la dhuhabun 'azim ya da rabo masu mai yawa wannan galibin mutane haka suke amma wasu daga ciki ubangiji ya ce wa qala ladina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa amila saliha wa la yalqaha illa as-sabir Allah ta'ala ya bada labarin cewa waɗannan wanda aka ba ilimi suke da ilimin sanin ubangiji da ilimin ikon sa da kuma ilimin kyautayin sa da kuma yanda yake gudanar da lamarin sa gabayin sa sai suke ce musu wa ilakum thawabullahi khair kai can ku wato ladan ubangiji shi fa alkhairi ba kamar mu ne ba za a ga kwalibi yanzu gyara mu muna da ganin gyara da samun sauƙi rayuwa shine wato a samu duniya ta zama ta dawo a Najeriya wanda kuma wannan ba shine da ya kamata zama abu na biyu ba shine abu na farko ba ya kamata mu kalle abin da ake na wato rashin kyauta ma addini tukuna wannan shine babban gyara mu dai a mahangata addini shi yasa mu wato malamai suke malamai masu masu sanin hadara suke bambanta tsakanin al-hadara da madaniya akwai bambanci tsakanin gina gari da kuma civilization yanzu madaniya yana ta jefa ka zoka gina gari kawai kai wasu tsaunuka wannan madaniya sunan shi ana iya samun abincin madaniya kuma babu hadara sosai hadara kuma shi ga ilimi ga kyautatawa kuma a sami akwai al-qiyam al-akhlaqiyya a wurin a samu ɗabi'u masu kyau a wurin ba kuma wato ginin an daga su ba to kaga komai ya haɗu kenan za ka ga su mu a wajen musulmai ana iya samun hadara ko ba samu madaniyan ba ana iya samun ƙauyawa ba kuma isa da addini kuma su ɗan birni ne mu a wajen mu Allah ta'ala yake bada labarin wanda suka ce wailakum thawabullahi khair kai tanku ladan ubangiji shi fa alkhairi liman amana wa amila saliha ga wanda yayi imani kuma yayi aiki nagari wala yalqaha illa sabirun amma ba wanda ake datar da shi da ladan ubangiji sai wanda yayi hakuri da jarabawa ubangiji in ya baka kudi to hakuri ne wannan hakuri shi ma sai kai hakuri da ibtila'i in kuma ya baka kuma talauci ya sako maka talauci ya jarabjeka talauci to shi ma jarabawa ne wannan sai kai habibi Allah ta'ala sai ya bada labarin cewa fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fa ma kana hum min fi'atin yasrunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin wa ma kana min al-muntasirin Allah ta'ala yake cewa sai muka wato a sa kasa ta hadiye shi da shi da gidansa baki ne suka yi kasa kasa ta hadiye su baki daya ba kuma wani mai taimakon sa wannan abin da yasa Karun ne yayi saboda abin da muka fadan nan yana ganin shi ilimi ubangiji ya bashi yana kuma ganin yana da matsayi wajen ubangiji ne wanda sai ya gadan masa da zai yi ma ubangiji kafafa da girman kai a wanda ubangiji ya aika masa shine annabi Musa to tunda yawa ne ya gadan masa ko da kafirci wanda sai ya zama dalili da yasa ya zama wannan abin da yayi na wato juhudun ni'ma kafirci ma ni'imar da ubangiji ya mashi sai zama wannan ya sanya zama mutum na fitaye daga musulunci ba ma wani kabila ne baki daya ba saboda haka wannan akula kwarai da gaske duk wanda ya zama shi ga baki daya baya kallon wato duk wani wato ni'ima daga wajen ubangiji ne sai dai daga wajen wanda yake ubangiji ya sa a matsayin sanadiya ya daina kallon ubangiji baki daya a rayuwarsa na ce baki ina maganar baki daya ba wai yau ya ga ni'imar daga ubangiji ne kuma ya ga daga wani wani ba in yana gwamtsawa yau ya yi gobe sai ya yi to wanda sai jan al'amari ba za ka ce mishi ya musulunci kai tsaye ba sai dai idan yaya abin ya girmama a zuciyarsa amma abin da ake magana ya zama zai zama kafirci shine zama dangurungun shi saboda tsaban abin ya karanta a zuciyarsa ya zama ne a zuciyarsa ya daina kallon ubangiji ko kuma an samu shi da ta'alluq zuciyarsa ta rataya ya zama ba wai da ya yarda cewa ubangiji shi ya bashi amma kuma ya ma daina kallon ubangiji baki da rayuwarsa shi a kafirinsa ba maganar ubangiji ni yayin da ya samu kudi zai ce ai wani ya bani ni yayin da ya samu arziki zai ga a ne kokarina nemana zafin nemana ya daina kallon ubangiji baki daya to yanzu shi wannan shi ma in abin ya zaune a zuciya zai iya fita daga cikin musulunci bala ya kawo maganar qatada ibn da'amat as-sadusi yake cewa ala ilmin bi wujuhi al-makasib saboda ilimi da nake da shi na hanyoyin nema zafin nema da nake da shi wannan ibn abi hatim ar-razi imam at-tabari da sunan da wannan ma'anar ta hanya ma'mar ibn rashid al-yamani da kuma sa'id ibn abi aruba da qatada ibn da'amat as-sadusi da wannan ma'anar Allah fa sa'id ibn abi aruba yake cewa ala khairin wa ilmin indi ubangiji ya bani wannan ne saboda wani alkhairi da ilimi da nake da shi bala yace wa qala akharuna wasu sun fada suka ce wato wasu daga cikin wato masu tafsiri suka ce ala ilmin min Allah anni lahu ahl wato ubangiji ya bani ne saboda ya san cancanta ta a wajensa ya san matsayina a wajensa wannan magana ce ta as-suddi Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima As-Suddi ya faɗa kamar yadda Imam Tabari ya kawo yace alim Allah wa anni ahlu li zalika ubangiji ya bani wannan arzikin ne saboda ubangiji ya san cewa ni na cancanta sannan kuma banda wannan akwai abinda Imam Tabari ya karantar majid da haka da isnadin sa zuwa ga Abdullah ibn Wahab daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake cewa abinda nan Allah ta'ala yake kaitowa maganar karuna abinda yake magana shine laula ridallahi anni wa ma'rifatuhu bi fadli ma atani hadha ba dan ubangiji ya yarda da ni ba dan ubangiji ya san falalata a wajen sabada bi bani wannan ba kaga shikenan wannan sai ya gada masa da kin imani da annabi Isa annabi Musa saboda haka sai ya zama abinda yayi din abu ne wanda yake ya gada mishi da kafirci ya danganta kudin sa da ya samu zuwa kokarin kansa na farko ya kuma danganta shi zuwa ga matsayinsa a wajen ubangiji wanda kuma wannan ƙarya ne yayi ma Allah ta'ala saboda wannan ya ba shi kuɗi wannan bai zama yana da matsayi a wajen Allah ta'ala ba sai idan yayi aiki saboda haka wannan sai ya gadan masa da kafirce ma annabi Musa bala yace kuma wa hadha ma'na qauli mujahid wannan ma'anar da muka faɗa nace ma'anar faɗin mujahid ibn jabr a inda yace utitu ala sharaf an bani wannan kudin ne an bani wannan dukiyar ne saboda wato sharafi da nake da shi dan ubangiji girman sha'ani da nake da shi wajen ubangiji shi ma wannan Imam Tabari ya fitar da shi a cikin tafsirin sa dan haka dai duk wannan ma dai idan ka hada zaka ga wasu bayi ne ubangiji ke ba su ni'ima maimakon su tsaya su gode ma sanadin wato ni'imar ta su idan wani ne mahaluki zai ba su wannan ni'imar to su gode ma wannan mahalukin idan kokarin su ne ubangiji ya sanya ya ratar da su a kokarin to kuma su gode da wannan Allah ta'ala a wannan kokarin da suke da shi da kuma fahimta da suke da shi amma kuma wannan kai da shi da kokarin ganin su daga kai kuma su kalla ubangiji shi da ya ratar da su ya karkato musu da wannan ni'imar. Allah ta'ala ayi da dama yana nuna bacin aikin duk wani wanda Ubangiji ke bashi ni'ima, amma ya koma ko dai yana kanin zafin neman sa, ko kuma yana ganin matsayin sa ne da yake da shi Ubangiji ya bashi wannan, irin da kallon abin da Ubangiji wato ni'ima a matsayin ta ni'ima ta Ubangiji. Allah ta'ala yana cewa idza kawallahu ni'matan minna qala inna ma utitu ala ilmin bal hiya fitna, yake cewa idan muka bashi wata ni'ima daga wajen mu sai ce an bani wannan ni'imar ne saboda wato wani ilimi da nake da shi. Bal hiya fitna, Ubangiji jarabawa ce. Ubangiji ya yi haka ne saboda jarabta mutum, saboda zai gode ko ba zai gode ba, zai yi da'a ko zai saba masa. A wata ayar Allah ta'ala yake bada labari masu irin wannan ɗabi'a ne da suke cewa wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada wa ma nahnu mu'adzabin, suna faɗan ma Ubangiji cewa mu muna da dukiya masu yawa da yara masu yawa, saboda ko mun je Ubangiji ba zai mana azaba ba, tunda ya zaɓe mu a nan ma muna da matsayi ne a can. Maimakon su gode masa su gode masa abinda Ubangiji ya ba su, su yi cewa wannan kyautayi ne da kyautata wa Ubangiji ya musu, ba wai dan kawai sun wajabta ma kansu, sun wajabta ma Allah cewa lallai wajibi ce Ubangiji ya ba su ba. Wannan ka duba ga bambanci tsakanin mai irin wannan ɗabi'a da kuma shi wannan bawa na gari na wato zamanin Annabi Sulaiman, wanda yace daga cikin wato mahalarta fadan Annabi Sulaimana, yace wane zai kawo mishi gadan Bilqis, ba zai kawo mishi wato gadanta kafin ta zo mana nan. To shi wannan waqala ladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bi qabla an yatada ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala inna qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. كدوه غشي da ya zama yayi ma Ubangiji tawalu, da Ubangiji zai bada labarin sai ya fara fadan kuma ilimin sa da daga cikin sanadiyar da ya samu wannan. Amma shi su kuma wa'ansu su karuna da ya zama sun yi ma Ubangiji kafafa ne, sai kuma Ubangiji ya nuna musu ilimin nasu ba komai ne ba. Allah ta'ala sai ya ce qala alladhi indahu ilmun min alkitabi, sai wannan wanda yake da ilimi na littafi, wato sanad sababin samun wannan abin nasu shine wato ilimin sa, amma wannan ilimin shi ya wajata ma Ubangiji dole sai ya bashi a falalarsa. Amma dai sanadin nan sanadiyya, saboda ka ambatan sanadiyya wannan ba matsala bace. Yaushe ne zama matsala? Shine wato a koma ka daina ka dan kallon sanadiyyan, ka daina kallon cewa wannan ma falalan Ubangiji yadda kyautayin sa. Allah ta'ala sai yake cewa قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يتد اليك طرفك, اذا اذا كان وكا wannan gadan kafin ma iftara da bismillah, kafin idan kafin wato ka idan kai dawo maka in ka kyafta in ka rufe kafin ka bude dan ka dan dawo maka dan ka maka wannan. Wasu yin tattauna akan wane ne wannan. Allah ta'ala dai ya ce indahu ilmun min alkitab, wani waliyin Allah ta'ala ne ya zama shi duk abin da ya addu'a kawai zai gani a gaban sa, Ubangiji ya makana masa. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi, ka kuduwa gani ne mukan yace hadha min ilmi, me kuma yace wannan saboda ilimi na da nake da shi. Yayin da Nabi Sulaiman ya ga wannan gadan a gaban, yayin da shi wannan bawan Allah ya ga wannan gadan, bayan yayi addu'a Allah ta'ala ya kawo wannan gadan, ba tare da yayi wani aiki ba, shi ba bacewa ya ba irin na aljanu da zai bace je ya dauko gadan a gadan a bai ya ci tuwo gadan ya kawo, shi da ya azuwa kawai sai Allah ta'ala kawai sai ya wato bayar da gadan gaban annabi Sulaimana. Falamma ra'ahu musaqirran inda sai ce hadha min fadli rabbi, yace wannan falalan Ubangiji na ne, falalan Ubangiji na ne saboda ya jarabce ni a ashkuru am akfur, zan gode ko zan kafirce masa. Wa man shakara fa inna ma yashkur nafsihi, wanda ya gode yana gode ma kansa ne, saboda Ubangiji ne zai bashi ladan gode masa, zai ninninka masa kuma abin daga cikin falalan nasa. Wa man kafara, wanda kuma ya Ubangiji mudulci, fa inna Allaha ghaniyyun karim, Ubangiji mawadaci ne ko mai karamci ne, zai wadatu ga barin mutuncin sa. Saboda haka wannan ayoyi da abin da suke nuna mana shine wato suna nuna mana wato da abin da Ubangiji ya mana ni'ima, to mu zama ba ma kallon wato sanadiyan kawai, ba ma kallon sababin kadai, mu koma muna kallon falalin da Ubangiji ya mana. In muka koma muka daina kallon wato shi falalan Ubangiji, muka koma muna kallon sanadiyan, ya zama ita sanadiyan ita kadai muke kallo, ba ma muka daina kallon Ubangiji baki daya, to wannan fa mutum zai iya tambaya cikin musulunci, saboda ya yi ma Ubangiji shirka, ko dai a rububiyya ko kuma ya ma sa kansa a matsayin shi ne Ubangijin kansa. rahimu ubangiji shirka arubiya shine a yanda ya danganta aikin ubangiji na koro masa ni'ima zuwa ga sanadiyar kadai. Sanadiya kuma ita wannan ubangiji ya sanya ta a sanadiya ne kawai saboda wata hikimar sa, amma hakikarin wanda ya kawo ni'ima shine ubangiji, ko kuma ya koma yana ganin matsayin sa ne da yake da shidan ubangiji, wannan matsayin nasa da yake gani sai ya gadan masa da yima ubangiji kafafa. Duk wanda kuma yima ubangiji kafafa ya masa girman kai yake karban abin da ubangiji ya bashi, to wannan abin da zai jawo mishi shine wato ya koma yana ganin ubangiji bai isa ya bashi umarni ba, yanda shidan yayi ana khairun minhu ayi nafishi, wato shi yana ganin matsayin sa wajen ubangiji shi yafi ya wuce gaban yima annabi Adamu sujada, maimakon ya gode ma ubangiji ya cewa abin da ubangiji ya bashi in ma matsayin ne, to ubangiji ya bashi saboda kwallansa ba wai saboda shi ya wajabta ba ubangiji dole sai ya bashi ba. To kaga wannan shine abin da shi wannan bawan Allah yayi da ya gode ma ubangiji, ubangiji da tashi kuma sai ya ambace shi ambato kyakkyawa, ambato na cewa wato qala alladhi indahu ilmun min alkitabi, wanda yake da ilimi na littafi ya fada, ubangiji sai ya fada sanadiyar shi kuma. To wannan shine abu ake son wato mu dabbaka a cikin rayuwarmu, ya zama duk abin da wato zai hada mu tsakanin da ubangiji muna tsaftace bakin mu. Tauhidi daga cikin abin da ake so a tauhidi shine idan ka yi tauhidi da wajibi ka kadaita ubangiji a aikinka da kuma wato a magance da kudurce da kuma aikace, da kuma ka tsarkake shi har abin da yake musahabi, har abin da yake kamala ne ma, har abin da yake kamala ne, kar ka zama duk yayin da wani abu ya same ka kawai ka koma kana kallon wane shi daya ka kallon ubangiji, duk yayin da wato ka samu wata ni'ima to ka koma kana kallon cewa wane baka wannan ni'imar saboda ka gode mashi, wannan shi ta nan ne bawa zai iya godiya. Amma mutum ya koma yana kallon kokarinsa kadai kaga ba zai iya godiya ba, bal ma wannan sai zai jawo shi zaka kafirci ya sani ko bai sani ba. Ina ganin sai mu dakata nan mun zo sati mai zuwa sai mu shiga cikin hadisai da hadisi da malaka kawo hadisi ne mai tsawo. Abin da muka tarda Allah ya bamu lada, abin da muka kusa Allah ta'ala ya taimaka, Allah ta'ala ya bamu damuna mai albarka, Allah ta'ala ya bamu damuna mai albarka, Allah ta'ala ya albarka wato abin da manoma za su shuka, Allah ya albarka abin da manoma za su shuka, Allah ta'ala ya kawo damuna mai albarka damunan da zamu ce gwara da aka yi ba gwara ina ma a ce ba a yi ba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.